Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 20 ga watan Janairu ne shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga Mahmud da kanin labarai.
To Hafiz, a Najeriya garkuwa da aka yi da wasu ƴan mata ƴan gida ɗaya a Abuja babban birnin kasar na ci gaba da shan suka tare da haifar da fargaba a fannin tsaro a tsakanin mazauna birnin. Hakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya ce har yanzu shugaba Biden yana mai amana cewa za a iya samar da kasashe biyu a tsakanin Isra'ila da Falastini. Tanzania ta sallama kocin ta Adel Amrush bayan da kasar ta buga wasa ɗaya kacal a gasar kofin nahiyar Afirka da ake a Ivory Coast.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu za ku ji abinda masu sharhi kan tsaro ke cewa dangane da rashin tsaro da ke addabar Abuja babban birnin tarayyar Najeriya.
Kuma abin da yake kawo haka illa sakaci da kinin abubuwan da aka yi ta ba da shawarwari gwamnatoci suka yi ta kau da kai da kuma matsalan nan ta cin hanci da karɓar rashawa.
Sannan za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan jamhuriyar Nijar dangane da cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kafuwa.
Kure Amerika dai gaskiya hisi bin Allah mu tana waye muna kai bisa wasu abubuwan da mu sani bare mu mata kamar haka bisa harkar siyasa nan harkar takara harkar dai wanda mace za ta hitowa a san da mace ta
sai kuma shirin a dawo lafiya da babai a kuma makiyar ya shirya kuma zai gabatar to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. A Najeriya garkuwa da aka yi da wasu ƴan mata ƴan gida ɗaya a Abuja babban birnin kasar na ci gaba da shan suka tare da haifar da fargaba a fannin tsaro a tsakanin mazauna birnin. Ɗaya daga cikin ahalin waɗanda aka yi garkuwa da su ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa a farkon watan nan wasu ƴan bindiga suka yi garkuwa da ƴan uwanta bayan da suka faɗa gidansu da ke da tazarar kilomita 25 daga tsakiyar birnin na Abuja. Ta ƙara da cewa 'yan bindigar sun halaka Nabiha Al-Qadiriyya mai shekaru 21 bayan da aka gaza cika wa'adin kai kuɗin fansar da suka nema. Matsalar garkuwa da mutane ta zama ruwan dare a wasu sassan Najeriya inda 'yan bindiga kan tsare babbar hanya ko su kai hari gidaje ko makarantu don sace mutane. Wing Commander Musa Isa mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Dole fa a dinga amfani da fasaha wurin gano mutanen nan. Na farko, the most important shine cewa ai preventive, a gano su tun kamun su kai su farga ko kuma su kai wannan harin, a tsaida su saboda kar su kai harin.
Bayan suka da 'yan Najeriya ke ta yi kan sace 'yan matan, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya fito ya yi alawadai da matsalar tsaron da ta addabi babban birnin, yana mai kira ga jami'an tsaro da su ɗauki matakan gaggawa. Sau'i bayan wata tattaunawa ta waya da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Amurka Joe Biden suka yi, yayin ganawa da manema labarai, shugaba Biden bai ba da muhimmanci ba kan matsayar da ya ɗauka ta rashin amincewarsa da Netanyahu kan batun samar da ƙasar Falastinu a matsayin wani abu da za a iya cimma idan an kammala yakin da ake yi. Biden ya faɗa manema labarai a ranar Juma'a fadar White House cewa akwai hanyoyi da za a bi wajen samar da kasashen biyu masu zaman kansu a yankin, inda ya ƙara da cewa mai yiwuwa Netanyahu ya zaɓi ɗaya daga ciki.
The president still believes in the promise and the possibility of a two-state solution. He recognizes that.
Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ne yake cewa har yanzu shugaba Biden yana mai amana cewa za a iya samar da kasashe biyu a tsakanin Isra'ila da Falastinu. Amma dai lamari ne da sai an yi tukin tsaye. Biden dai ya kore kaulin da wasu ke yi na cewa ba za a iya cimma wannan muradi da gwamnatin Isra'ila ta yanzu ba, wacce ita ce gwamnatin da ta fi tsatsauran ra'ayi a tarihin kasar. Wani hari da aka kai kan wani gida a Damascus babban birnin Syria a yau Asabar ya halaka dakarun tsaron juyin juya halin kasar Iran hudu a cewar hukumomin Iran din, waɗanda suka ɗora alhakin harin akan Isra'ila. Hukumomin tsaron dakarun juyin juya halin sun tabbatar da aukuwar lamarin ne a wata sanarwa da suka fitar ta kafar yaɗa labaran ƙasar ta Iran. Gidan talabijin ɗin Syria ya ruwaito cewa da tsakiyar safiyar Asabar harin saman ya gargaza gidan a wata unguwa da ke babban birnin ƙasar ta Syria, wacce ke ɗauke da ofisoshin jakadancin ƙasashen waje da dama. ita dai Isra'ila bata ce ufan kan harin ba wacce dama ba kasafai take magana ba idan take hari a kasar ta Syria.
To nan ba da jimawa Mahmud ya kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin mu. Yayin da matsalar rashin tsaro ke kewayen Abuja babban birnin tarayyar Najeriya tare da jefa fargaba cikin zakatan jama'a mazauna yankunan wasu jihohi da a can ba yake fama da matsalar mazaunan su sun ce yanzu suna samun sauki sannan a hankali wannan kuma baya rasa nasaba ga yadda yanzu jami'an tsaro ke kutsa kai cikin dazuka suna fatattakar yan bindigar daga Sokoto ga rahoton da wakilin Muhammad Nasir ya hada mana.
Wasu jihohi na arewacin Najeriya musamman yankin arewa maso yamma a can baya sun kasance cikin halin lahaula saboda matsalar rashin tsaro inda kullun sai an samu rahoto na kai hari ko a kashe ko a sace mutane sai dai yanzu lamarin sannu a hankali ya fara sauyawa domin ana iya share mako biyu ba a samu rahoton kai hari ba kamar yadda wasu mazauna yankunan ke cewa. Bashir Altina Guyawa, shugaban rundunar adalci ta Najeriya, kuma dan asalin karamar hukumulki ta Isa da ke gabacin Sokoto, yankin da ya jima cikin wannan matsala ta rashin tsaro, yana cikin waɗanda suka tabbatar da hakan.
Abubuwan muna ganin maganganun da muka yi inda aka hito suna tasiri domin abubuwan ga duka alamu suna ja da baya. Domin wannan yanki ainihin na tangaza ruwa wuri wannan daji na Bauni ai kaga an ceto jama'a kuma yan bindiga an hada da su an gwamo tsasu sun karasa can wajajen iyaka da Niger wannan yanki na gabacin Sokoto wannan yanki na Marno na dajin ai kaga an ceto jama'a kusan 50 da wani abu kuma an fatattake yan bindigar tun daga nan har abin da ya kai ainihin dajin ainihin Sububu babu shakka yan bindiga sun ne da kullowa in ba yan kwanan gaba daga bakin Isa zuwa jamhuriyar Niger gabas daga bakin sabon birni zuwa jamhuriyar Niger gabas wannan yanki ba a shige shi ba muna ƙara faɗa ma gwamnati shaƙe yake da yan bindiga.
Mazauna yankunan sun tabbatar da cewa yanzu ana ganin jami'an tsaro suna shiga cikin dazuka suna fafatawa da yan bindiga abinda wasu ke gani baya rasa nasaba da haɗin kan da mahukunta ke samu yanzu wajen tunkarar matsalar kamar yadda Professor Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto ke gani.
Abinda a zahiri wanda ya bayyana gare mu shine a arewa ci har dai arewa ta yamma an samu sababbin gwamnoni zaɓen gada an kai na shekara ta 2023 waɗanda kuma a hakikani suna da fahimtar juna wannan haɗin kai ya sa suna farga ga yan bindiga to waɗannan yan bindiga kuma suna neman tunda ko ina tabu waya gare su suna neman ina za suna su shiga.
To sai dai wani abu da za a iya gani a ban mamaki shine yadda yanzu yan bindigar ke kewaye babban birnin tarayya Abuja abin da ya sa har shugaban Najeriya ya gana da jami'an tsaro akan wannan matsalar. To ko ya masana tsaro ke kallon wannan lamarin Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne a Najeriya wanda kuma ya jima yana bayar da shawarwari akan lamarin tsaro.
Babu abin da yake kawo haka illa sakaci da kinyin abubuwan da aka yi ta bada shawarwari gwamnatoci suka yi ta kau da kai da kuma matsalan nan ta cin hanci da karbar rashawa da kuma ganin cewar wato kusanci da Abuja ya zama nan ne kusan guri wanda ya kamata su waɗannan yan ta'adda su kai wa hari domin hukumomi su saurare su.
Shi kuwa shugaban rundunar adalci ta Najeriya Bashir Altina Guyawa yana mai ganin cewa
muna cewa gaskiya mun an samu nasara wasu wurare amma birnin na Abuja shi gashi nan ana kewaya kai domin ainihin waɗannan kasugumai yan bindiga dukkan su wanda ne anka kawas kada a mance akwai ɓallere yana nan ainihin wannan daji na fando gari zuwa birnin Gwari kuma ya haɗa kai da ainihin yan ƙungiyoyin addini su Ansaru su Iswap.
Mayar da himma wajen kawar da ayyukan yan bindiga ne kawai watakila kan iya tsirar da mahukunta daga zargin da wasu ke yi musu na cewa ba da gaske suke yaƙi da ayyukan ta'addanci ba a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Da kungiyar tarayyar Turai ta faɗa a ranar Juma'a cewa za ta ƙara himma wajen ƙera makamai a wani mataki na ganin ta kaiwa Ukraine ɗauki kan kiran da take yi na neman tallafi a yakin da ƙasar ke yi da Rasha wanda yanzu aka doshi shekaru biyu da farawa. Kwamishinan harkokin kasuwancin cikin gida na kungiyar ta EU Thierry Breton ya ce nan da zuwa ƙarshen shekarar nan za su iya samar da harsashe aƙalla biliyan 1.3. Wannan sanarwa na zuwa ne yayin da kungiyar tsaron ta NATO ke shirin gudanar da wani atisaye a mako mai zuwa yayin da ake fargabar yakin na Ukraine da Russia zai iya fantsama zuwa wasu kasashen nahiyar Turai.
top officers say the drills are to show that the alliance can defend all of its territory up to its
Wakilar kamfanin jallancin labarai ta AP kenan take cewa manyan jami'ai sun ce wannan atisaye na tauna tsakuwa ne domin ayata ji tsoro a kuma nuna cewa kungiyar za ta iya kare yankunan ta har zuwa kan iyakar Rasha. Tanzania ta sallami kocin ta Ajal Amrush bayan da kasar ta buga wasa ɗaya kacal a gasar kofin nahiyar Afirka da ake yi a Ivory Coast. Wannan mataki da Tanzania ta dauka na zuwa ne bayan wasu kalamai da kocin nata yayi kan kasar Morocco waɗanda suka sa hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka ta CAF ta haramtawa Amrush mai shekaru 55 halartar wasanni 8 kalaman da basu yi wa CAF din dadi ba a wasansu na farko da suka buga a ranar Laraba a rukunin fa. Morocco ta lallasa Tanzania da ci 3-1. Amrush wanda dan asalin kasar Algeria ne wanda ya sha horar da kasashen nahiyar Afirka ya zargi Morocco da bin kafa a hukumar CAF dan ganin an bata fifiko kalaman da bai yi wa hukumar ta CAF dadi ba.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman da shirye-shirye dangane da cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kafuwa. Wasu al'ummar birnin Kwanne na jamhuriyar Nijar da ke iyaka da Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da abubuwan da suke karuwa da kuma shirye-shiryen muryar Amurka da suke sha'awa sosai. Daga birnin Kwanne ga rahoton da wakilin mu Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Al'ummomin Hausa na duniya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da ma gamsuwarsu game da cikon shekaru 45 da girkar sashen Hausa na muryar Amurka. Abinda ya sa muka leka a birnin Kwannin jamhuriyar Nijar da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya, inda muka soma da inkitibis da shugaba na kasa da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai suna ƴanci da walwala cewa da Alhaji Abdullahi Kado domin jin ko wani ƙoƙari ne muryar Amurka ke kawo musu a cikin ayyukansu na yau da kullum na neman kwato bayan Allah nasu haƙoƙin.
Babu gudunmuwa shine ba da labarai da fahimtar da mutane halin rayuwa da halin da suke ciki, don kasan labari ba karamin abu ne ba a cikin rayuwar mutum. Saboda misali tana yawa zaka dauki tahiya zaka ka wuri kaza ko Sokoto ko ina sai a ce maka ai akwai matsala musu hanya, kaga sai labarai za su baka shi. Saboda shi ne muhimmanci da suke da shi ba dan karami bane. Mu muna alfahari da su saboda duk bayanin da suka bada iya lokacin da Allah ya sa na san halin da nake ciki, wato na yi wayo ban taba shi. America ta bada labari ba wanda aka komo aka musunta shi, ban mu taba shi ba. Kenan sai sun tantance labari kwata sannan su bada shi. Muna jin dadin abin da suke yi saboda baka taba jin suka bada labari ba, aka komo aka ce ƙarya ne.
Yalla watakila cikin shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka akwai wani wasu shiri yalla waɗanda ka saita waɗanda kaka jin dadin su wanda kake bibiya su.
Lahiya uwar jiki, ni a kowane lokaci ina sauraron lahiya uwar jiki domin kamar dai ka je asibiti ne. Saboda ana hira da doctor yana ba mu labarin yadda zaka yi rigakafi na tuhututoci da dama na rashin lahiya da dama, kuma yadda zaka iya kai huskance su in ma sun same ka. Kaga gare su na ji labari gyada tana maganin ciwon suga kuma tana maganin hawan jini in ka ci ta danya ka taka tashin hannu.
Su ma bangaren yan kasuwa sun yaba wa sashen Hausa na muryar Amurka kamar yadda za ku ji.
Albakari Zakari, Consular National Chamber of Commerce, magatakar da kungiyar yan kasuwa ta nan birnin Kwanni. Ko gudunmuwa da ta kawo kware na waye kai ta zuwa ga yan kasuwa, musamman shirin na nata na kasuwa a kai miki dole. Shi na da kyau, shi na sanin yadda duniya yadda kasuwa take tiya. Sai dai a ƙara zurfawa, a ƙara mishi ƙarfi, a ƙara mishi ƙarfi, a ƙara fada shi a ɗan zuwa nesa-nesa manyan garuruwa sama ana jima da harkar kasuwa ta wani fanni-fanni ka take tsaye don mutane su samu shiga ba. Kankama zo wurin nan ka san labari yadda harkoki suka tiya, kenan in za ka tiya wurin sai ka zanta shirin ka.
Ko akwai wani koke zuwa ga magabatan sashen Hausa na muryar Amurka ko kuma wani fata musamman ganin cewa ku yan kasuwa kuna fama da kalubale da dama musamman irin wannan lokaci a yankin Sahel ga yan ta'adda ga wani bijami'an tsaro da kuma sauran hauhawar farashin kayayyaki da abubuwan su kai tashin
hadarin gwamnan zabi.
Akwai koke da hau da fiye wannan hali da muka rantsa yankin Sahel kenan ko musamman ni Niger. Yanzu tunda aka yi juyin mulkin nan muna cikin halin ambargo kenan kaga an samu na takunkumi. To takunkumi ne yana hada yan kasuwa da talakawa ma gaba daya. Abun ya kai inda kai sai dai fatan da muka dai ai ta bada labari mutane su samu kansu ya waye har Allah ka ko kuma shugabannin mu Allah ya sa su gane gaskiya kuma sai a samu a shirya don muna son a shirya lokaci ya kai an mace musaki an yi asara da yawa
a cewar shugabannin kungiyoyin malaman makarantar boko ɗin kontraki na wannan yankin na birnin Kwadi dake iyaka da Najeriya a gonsu Vio Hausa abin alfahari ce
sunana dai Abdulaziz Bukar Musa magatakarda kungiyar Sinaseb a nan Kwadi kuma coordinator na tunan lafaji an ce murya Amurka ka san dai murya ce wadda ta mamaye duniya kenan duk an ce murya da ke zuwa duk duniya in kai magana Allah jinka kenan ka san dai babban gudumuwa ne ga mu kungiyoyin yau misali kungiyar ce jagoranci Sinaseb yau zan ce duk kasar duniya dai babu inda ba a san Sinaseb ba albarkacin murya Amurka muna alfahari sosai sosai da shi da ma'aikatan nasu respondentin su da a wajajen tunda a kowane lokaci duk abun da ya shawa rayuwar kungiyoyi balle nan mushanni wanda mu muke bugun gaba da shi in matsaloli sun taso tsakanin mu wasu wasu ne koko tsakanin yawancin tsakanin matsaloli da gwamnatin mu to wallahi kungiyar murya Amurka ta kawo gudunmuwa babba tunda kowa ya san da cikin neman inkin ma'aikata dole ne wata rana sai an yi magana al'umma su ji akwai matsaloli wanda ana so a wuce ƙasa sai ta kai waɗansu ƙasashe na duniya to dalilin murya Amurka ka gani duk yawancin matsalolin mu yana zuwa har inda ba a mazato
yalla akwai wasu shirye-shirye da murya Amurka ke yi wanda kai dauka hankalinka sosai
to babban da ke bilge ni saka mai wuya nan ne ake samun dama a tattauna da duk abun da shi rayuwar dan adam misali a fannin siyasa da fannin siyasa da kuma rayuwa ta yau da kullum
ungoyen mata su ma sun yaba wa shirye-shiryen muryar Amurka a tsawon waɗannan shekaru kamar yanda wata kansila kuma bugu da ƙari shugaban kungiyar iya mata ta gundumar birnin Kwadi ta mini ƙarin bayani
sunana Hajiya Ummu Ali kuma president ta mata dadi da ƙara kuma konseyar ta Meri muryar Amurka dai gaskiya hisbillahi mutana waye muna kai tana waye muna kai bisa wasu abubuwan da mu sani bare mu mata kuma haka bisa harkar siyasa nan harkar takara harkar dai wanda mace za ta hitowa a san da mace ta muryar Amurka duka tana tallafa mana nan wannan wuri dan tana hidda sunayen mu tana hidda sunayen mu tana sawa a je mu tunda muryar Amurka ita kadai ce ke hitowa ta wallafa harkokin da mata ke yi nan ne muke godiya gare ta
muna yi musalla ko cikin shirye-shiryen da ta shirye gabatarwa Allah ko wani shiri wanda ya fi dauka hankalin ku ko wanda ya fi birge ku
wallahi ne dai cikin shirye-shiryen da suka yi abin da ya birge ni wanda ya kayatar da ni kallabi tsakar raunin wannan ina jin dadin shi sosai kuma bai huce ni duk lokacin da za a yi shi komai nika yana kashe lokaci na sai na saurari wannan babi
wani mai sauraron ni biyo Hausa dake cikin garin Kalmalo dake cikin karamar hukumar mulkin illila ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya dake iyaka da birnin Kwadi yayi nasa furucin game da cikon shekaru 45 da girka biyo Hausa kamar yanda za ku ji
sunana Salim Barazana Abubakar Bello Kalmalo to lalle gidan radio an America ne cika shekara 45 gidan radio na babba amma ɗan kaddiba ai kamar yawa azabta mutane al'amari daban-daban ya kulla zumunta sannan mutane na alfahari da shi saboda gidan radion kowa duniya yanzu yana jin sai na amfani da shi abubuwan suka tacewa daban-daban waɗannan abubuwan masu na Afrika sannan na biyu waɗannan abubuwa cikin shirye-shiryen na square ina jin dadin shirin nan na kasa ba saboda suna birge ni domin abubuwan nan duka da yawa ma suna birge mu muna jin dadin su muna sauraron su har yanzu da Allah ya kaddare suka cika shekara 45 muna sauraron su kuma gidan Allah ya daukaka su Allah ya daukaka da radio America
a dai ranar 21 ga wannan wata na Janairun shekara ta 2024 ne za a buti cikon shekaru 45 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka inda za a gudanar da wani warkaɗaɗɗen biki a birnin Washington DC da kasar Amurka Haruna Mamman bako na birnin Kwadi sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwadi a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya ko muke rine daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin yau za mu ci gaba da tattaunawa da Isa Ali shugaban kungiyar FAL mai fafutukar kiyaye hatsara a birnin Accra akan matakan da aka dauka wanda suka kawo sauki da yawa hatsara lokacin Christmas da bukukuwan sabon shekara wanda yace an yi aiki tukuru ne kafin aka cimma haka a makon da ya gabata ya kai inda yake mana jawabi cewa wajibi ne gwamnati ta yi amfani da kamarori wurin sa ido akan hanyoyin kasar yana mai cewa
ko inda ma ba dan sanda atleast mun san kaman mutum ya san kaman nan akwai kamera fa kamaran da ke iya duba shin wani abu ne kuma ne bai duba ta wani abu ne za a yi a kira kuma a ita ba sa'an nan kuma akwai shirin da kuma da gwamnati kuma ta so mu yi kenan yanzu in ka je da in kana da mota in za ka je ka register motan ka kai da kanka sai ka zo a sa sunan ka da motoci to wannan kuma ya kawo mana ci gaba cikin irin wadanda ke sati-satin mota kuma su je su yi barna kuma don cikin satan nan sai ka gan suna tukin da bai dace ba sai su jima mutane ciwo sai mu ga kamar yanzu dai akwai sai mu ce shirin da ke tafiya amma mu aikin mu ne mu iya mutuna sar da gwamnati kuma mu falkar da jama'a ya so gwamnati ta ci gaba ta sa arziki cikin wadannan programs in ta yi ta sa cikin wadannan programs kamin dai a ce mun shiga sabon shekara muna fata kamar mun samu ci gaba sosai kuma hasarin motoci da wadanda ke amfani da titi duka muna ga cin samu kiyayewa sosai
wannan kokarin da aka yi na rage yawan hatsara a lokacin Christmas da kuma bikin sabuwar shekara yadda ka nuna a baya cewa an yi aiki ne tukuru to ku kungiyoyi masu zaman kansu wani irin rawa ce kuka taka a wannan kokarin da aka yi
to nagode kamar yadda ka sani mu kungiyoyin da ke zaman kanmu aikin da dai mu muke yi ne ba kamar yanda yan sanda ke yi bane saboda mun haka dai muna neman arziki ne wurin wasu mutane ne mu ma mu ci gaba da aikin mu na farko aikin da mu muka yi na musamman shine falkar da jama'a da turawa ke ce public education shine muna gaya muna falkar da jama'a irin amfani da seat belts kenan sa'annan kuma ketare stiffy kuma kan zebra crossing kenan sa'annan kuma wadanda kuma suke hawa babur kenan su ma su yi amfani da helmet so na farko kenan aikin da mun muka yi musamman kenan mun falkar da jama'a kuma bature wai mun ba da wai public education na farko kenan sa'annan na biyu kuma aikin da mun kai shine turawa sun ce mun demand accountability wurin yan sanda shine mun saya kansu muka neme shine su yi aiki saboda akwai doka kan dokan muna iya kowane lokaci muka hadu da su muna tambayan su kan aikin da sun kai shine bature ya ce wai seeking for accountability saboda an baka aiki an ka baka arziki
dole su yi lissafin abinda
su dole su zo su bada lissafi to kaga kuma amfanin wannan lissafi ne kaga in shekaran gan mun kai musu tambaya in sun ka bamu jawabi sabon shekara kuma muka yi musu tambaya ba su iya kuma su bamu wannan sofin jawabi saboda shi wannan ya bar su ma sun ci gaba gaskiya suna aiki sosai saboda na uku kuma mun samu yan aikin media kenan yan jarida kuma
kafafin yada labarai
yada labarai su ma suna sai kan kafansu su ma kowane lokaci bakwai ne wata ne su ma suna kira yan sanda suna musu tambayoyi irin hasarin da ake yi so wadannan duka ya bar yan sanda sun sai kansu saboda in dai ba a tambayan su jawabi ko ba a saya kansu ya bari su zauna su yi aikin da yanda suka ga dama saboda shi hayyuka uku ga shi muke saye kai sa'annan kuma na fudu kuma mun kokari akwai wasu takardunan da mun ka dai rubuta kenan ana ce mishi flyers shi ma muke iya wasarwa
takardu na shela kenan kudashe lantarwa
shela saboda ba mu ka dai ke tambayan yan sanda an zari ba saboda kowane dan gari duka shi ma mun ba su karfi su iya su tambaya in dan sanda ya fiye yi wani aiki da bai aiki ba dan gari kuma na da iko ya saya kuma ya yi wannan tambaya so har ko ki fudun gade na musamman mun ka sa gaba mun ke
to a wannan shekara in aka ce ka ba kungiyoyi irin naku shawara me zaka ce musu
yanzu yanda mun ka duba na mun ga kamar lokaci ya kai mu ma mu karasa da aiki saboda shirin da muke so mu zo da shi yanzu ne muna so mu zo da wani shiri da ake ce masa high level meeting kenan for accountability shine kamata na kowane watanni uku sai mu kira yan sanda
wato manyan tarukan neman lissafi daga yan sanda kenan
daidai magana kenan saboda wadanda ke tuki da wadanda ke amfani da titi da wurin mu kungiyoyin mu ga gwamnati da yan sanda duka mu iya mu yi zama wuri guda mu iya mu tambaye kanmu irin aikin da muke yi kuma a bamu jawabi wannan accountability kenan wurin ya bar mu samu ci gaba saboda akwai wani lokaci akwai wasu masalolin da ke damu yan sanda kuma saboda maybe ba su samu arziki bane wurin gwamnati to wannan taro gaskiya ya kawo mu duka wuri guda idan har da ma highways wadanda shemu ci wadanda ke contractors wadanda ke aikin titi kenan so wannan shiri muke so saboda wannan shiri kuma gaskiya ba iya ayi shi sai da manyan arziki sai da arziki so yanzu shiri da muke so mu shiga kenan iya so yanzu kowanne watanni uku sun san kaman za su zo su ba mu jawabi wannan ya bar su ma su yi kokari su yi aiki
to madalla anan ne kuma zamu daga aya har sai sabon mako idan Allah kai mu aje mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Isa Ali shugaban kungiyar Bad My Pop ta kiyaye hatsarin a birnin Accra da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Julie Lazar Bisham da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida Baba Yakubu yanzu kuma ga wannan sakon
lalle hakika shekara kwana ce
a ranar 21 ga watan janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka kin cika shekaru 45 da kafawa
shekaru 45
shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC
kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryen mu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare
mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayen mu
zamantakewa
da kuma dandalin yan jarida
lokutan muna nan ba su canja ba
haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba
zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA
haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukan mu na internet tare da sabbin shafuka na duniyar Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwa al'amura kai tsaye a duk fadin duniya
sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yaɗa labarai da rahotanni
ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatun ku shi ne muradin mu
madalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice
to a Najeriya garkuwa da kai da wasu yan mata yan gida daya a Abuja babban birnin kasar na cigaba da shan suka tare da haifar da fargaba a fannin tsaro a tsakanin mazauna birnin kakakin majalisar tsaron Amurka John Kirby ya ce har yanzu shugaba Biden yana mai amana cewa za a iya samar da kasashe biyu a tsakanin Isra'ila da Palestine yayin da Tanzania ta sallami kocin ta Adil Amrush bayan da kasar ta buga wasa daya kacal a gasar kofin nahiyar Afirka da ake a Ivory Coast wani hari da aka kai kan wani gida a Damascus babban birnin Syria a yau Asabar ya halaka wato dakarun tsaron juyin juyin halin kasar Iran hudu a cewar hukumomin Iran din wadanda suka dora lakin harin akan Isra'ila hukumomin tsaron dakarun juyin juyin halin sun tabbatar da aukuwar lamarin ne a wata sanarwa da suka fitar ta kafar yada labarai a kasar ta Iran gidan talabijin din Syria ya rawaito cewa da tsakiyar safiyar Asabar harin saman ya ragargaza gidan a wata unguwa dake babban birnin kasar
to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni sai injiniyan mu ne yanzu Al ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC